gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraronmu, assalamu alaikum, da fatan an yi kutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 100.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. A yau 28 ga watan Fabrairu na shekarar 2022 za mu ci gaba da magana ne akan rukun dan miji.
Idan masu sauraro ba ku manta ba, a makon da ya gabata mun kawo muku tattaunawa akan rukun dan miji.
A cikin shirin namu na yau za mu kawo muku ci gaban tattaunawar wakilin sashen Hausa da baki iyaye maza da mata a zauren namu.
Sannan za mu ziyarci filin mu na kwalama sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Masu saurare za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakilin sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana.
Mun sha samun kasa-kasai na inda matan uba suke azabtar da ƴaƴan da aka ba su amana. Ta inda azaba yakan wuce hankalin mutum saboda kila kankanta shekarun shi yaron da ko yarinyar da aka azabtar. Tun da ka tunanin wani laifi aka yi, matar uba za ta iya daukan dutsen guga ta kada wada. Ko ta yanka mishi al'aura, ko ta samu reza ta dinga kike ta jikinsa, ko ta yi wata wani irin duka da yaro zai suma ya ambige shi. Abubuwa kala inda kullun ka bude gidan radio zaka ji wani rahoto sabo.
Wannan shekaran ma an yi ta a Sokoto.
Kusan ne ya zama kamar ruwan dare. Matar uba ta azabtar da ƴaƴa. Kuma ka duba shekarunsa bai kai ya kawo balantana a ce wani gagaraman laifi ne suka. Kuma za ka ga tana da ƴaƴa kilan sa'o'in waɗannan ƴaƴa da ta azabtar amma ba ta iya azabtarwa ba. Kya matsayin kinan mace kin shin rashin imani ne ko kuma a'a dan saboda miji bai kyautata mata ba ko bai mata adalci ba ne yasa take juya haushinta ga kananan yara?
Wannan gaskiya rashin imani ne. Ai babu haushi ni in miji bai baka kulawar da kake so ba. Ai aure ne ko ana aure ana rabuwa. Je ki mana me yasa zaki dauki dan wani dan mala'ikan Allah da wanda ma wani ma bai san ma menene rayuwar ba. Ki mai irin wannan azaban kin ga to wannan rashin hankali ne da kuma tsabaragen rashin imani. Saboda babu yanda za a yi laifin wani a ce ya shafi wani.
Musamman karamin
yaro. Laifin uba ya shafi dan karamin yaro da bai san inda hankali. Kila sai ta gama azabtar da shi anjima kuma yanzu ya ce mata mama. Wani irin rayuwa ne wannan? Yaya za ta ji a zuciyarta? Kuma ita tana da tabbacin nata ƴaƴan za ta rayu da su? So rashin hankali ne da rashin imani.
Malam Umar.
Na'am.
An sha samun rahotannin da ke nuna ga azabtarwan ma a gaban uban ake yi ba ma na boye ba. Tunda waɗansu sukan yi shi ne a munafunci. Akwai kuma wanda gashi an nuna su har so nawa gashi a tarki aka yi aka mai da ƴaƴan suka zama dabbobi. Kuma uban ba mutuwa ya ba kowa a wani gari ba a gaban shi aka aikata. Me yasa namiji zai iya yin haka? Yana jin haushin uwan ne yake huce haushin akan ƴaƴan ya bar su wata matan ta zo ta azabtar da su ya kai ga har ta mai da su dabbobi?
To wannan abu dai yakan yana da nasaba da rashin soyayya sada uwarsu da suka rabu. Saboda yana jin haushin ta mace wani abin da bai dace ba ta fita bar gidan. So don haka zai iya barin ƴaƴanta a musu yadda aka ga dama.
Ba dan sa bane.
Ba abin da dame shi. In ma yayyanka su aka yi uwa za ta ji labari ai, za ta ji haushi, hankalin shi zai kwanta.
Ya mai da biki.
Yawwa ya mai da biki ta nan gurin. Amma kuma ya yi kira da ne ya daba makansa wuka. Shi aka tozartar, shi aka wulakantarwa jini. Domin me ni zan baki misali da wani abin da ya faru. Akwai wani yana da matarsa sai ya rabu da uwar wannan yaran. Sai bar amarya, to amarya ba ta da ƴaƴa. Wallahi amaryan nan sai ta yi abinci ta hana ma yaran nan. Dab za ta gama abinci sai ta kore su waje. Su je su zauna a waje. haka haka yara da su rinka ramewa uba in ya dawo ya ake ciki ni ga kuna tarawa ba ku lafiya ne lafiya lo sai kaga wannan na kallon wannan na kallon wannan na kallon wannan na kallon wannan
wata tsoro kila ta tsoro ta
tace musu idan ku ku so ku ga baban ku bana ba ku abinci ku koshi sai na kashe ku kin san shi yaro a duniya an kace za ka kashe shi yake kai kaman da gaske ne ko juju sai ya ce maka ko eh to haka ne haka ne ran nan sai irin hikima ta su ta manya sai fitu su waje karamin cikin su sai zo ce je ka so mu biskit ya so biskit ce zauna ci yana ci yace wa me ki damu kai maka lafiya ne yace masa wai me ne ki damu kai naga kwannan sai rashin lafiya kake kanka na ciwo ko wallahi antin mu ne ba ta ba mu abinci kuma ta ce in muka gaya maka za ta kashe mu shi ko da ya jaga yace to alhamdulillah ba komai ya samu abinci sai sosai shiru ai ba wai daga tashi sai wai ta mashi ba wadar da magana kwana daya biyu sai lallabo duk aka ci da san ana gama abinci sai lallabo ya zo fake alkin wannan gidan shi sai ya ji suna cewa ku ta ku fita waje zan kira ku ina gama abincin ai sun fito sai suka hango kaman halaman sa sai suka koma gida a guje suna ga baban su ga baba ya dawo fa suka ce baban nan ku ya dawo to ku zo ku zo na ku zo ku zo na sai yake a ƙarya ne ma ku koma sai tun ya ji abin da ake ta yi ta window dinsa sai ya zago ya zo da suke ta ha wallahi kin ga ta riga ta kama kanta to irin wannan abubuwan yana da nasaba da irin fadan da suka yi da mamar su ta fita ta bar gida ko kuma mamar ta mashi rashin mutunci in ita ta maka rashin mutunci to ai ba su bane suka yi maka su kanka ba su hakkin su kuma Allah sai ya tambaye ka akan abin da kai musu da ka sake har matar ka zata walakanta su iya son ranta baka damu ba kana kallo da idon ka ko kuma baka nan to wannan ba shine ba gaskiya a sa ido sosai
in kika dubi ire-iren gidajen da ke irin wani abubuwan akwai karancin ilimi akwai karancin wayewa akwai talauci karancin ilimi shine duk mutum da take da ilimi babu yadda za a yi ta azabtar da dan da ta haifa ba ta daure shi a jikin kirki ko ta kona shi da wuta ko ta yanka shi ko din dai kun samu
ko ta hana shi ma abinci
din dai kun samu jin da iya sanar ta kin ba shi abinci baki ba shi abinci ba idan lokacin mutu sai wallahi sai mutu eh kin ga rashin ilimi anan wuya ya shigo talauci idan babu tayyawa kin san lokacin da aka ce ko addini ma manzo Allah ya ce kai tausayawa mutum da bai da shi ma ku shi ke koma to kin ga idan aka ce ba akwai talauci komai mutum ta yi komai mai gidan yi yana ji yana kallo idan aka ce matar ta ce ki masusa wallahi
ba kike ce fa ne
ba wai ta daura dan sauma shi kansa sai ya daura a cikin kirki
au to karshe mai
kike
kuma zauna lafiya
zauna lafiya zai ce mata kwarai kin yi daidai dan ki daidai kana ji kana kallo a daura yayanka a hana su abinci a zartar da su da sauransu
to wannan rawa al'umma za su iya taka tun da dai wancin din da ake zama din da ake azabtar da yara ba a daji ake zuwa a je ai ba a cikin al'umma ne kuma za ka ga wani ya dade yana azabtuwan amma babu wanda ya ce wani abu dangi musamman dangin uwa idan kila ta mutu ne ko an rabu a aure sai ga suna kallo wai sun sakar masa cewa wai ai to yayansa ne shin babu wani haƙƙi da dangin uwa suke da shi da za su zo su kwata mai yayanci su suka shiga cikin wannan halin ko kuma makota da ake azabtar da yaran idan ka kiran su
eh dangin uwa ko suke da haƙƙi amma kamar yanda Ms. Babu ya ce ne akwai talauci akwai rashin ilimi akwai rashin wayewa to ni wata ran nakan dauki eh to za kana da ilimi wani zaka ga bai da wayewa amma ni nakan dauke shi tsabaragen jahilci ne yake kawo haka saboda talauci ai shi ba hauka bane amma jahili ai mahaukaci ne shi kin gane kila ita matan nan da za ta iya azabtar da dan nan irin wannan azaban na fitan hankali to fa shi ma kanshi mijin ba kowa bane a gurin ta za a bi ta karkashin kasa a lalata shi to an lalata shi ba dai ƴaƴan shi yana ji yana kallo za a yi musu mun karanta da yawa mun gani da yawa inda aka farraka uba da ƴaƴan shi kuma mace ce sila ko ta baki ko ta karkashin kasa an farraka shi sai daga baya ne zai zo yana kuka yana roƙon su gafara to kamar yanda kika ce mai al'umma za ta yi shine al'umma ta yi kokari ta raba kanta da jahilci al'umma su san yanda za su yi su fadakar da kansu yanda kowa a cikin al'umma zai zama cewa shi ma yana da wani abu da yake yana da wani contribution nake so in ce da wani gudunmawa da zai ba da a al'umma shi
wato kowane makoci yana da haƙƙi akan
makocin shi sannan kuma mu daina zama karazibe kin gani
ba mu da wani
nan ne talauci yazo ana zaune karazibe yanzu tantini mun wuce inda wai yau mace za ta zauna wai komi sai namiji ya mata ba wai ina cewa lalle sai mace ta fita bane wallahi akwai sana'o'i da yawa da mace a ɗakin mijinta za ta yi su kuma za ta samu abin rufin asiri so in tana da wannan kin ga mafi yawan matsalolin nan da suke tasowa al'umma wanda ake cewa talauci ke kawo shi ba za a same shi ba
malamai da yawa suna mana hudu ba suna mana kuma wa'azi akan cewa duk wani dan adam halitta ce ta Allah kuma amana ce ga wanda aka ba ya haihu su wato iyayen su kenan sannan amana ne ga al'umman da suke zaune tare da su amma zaka ga ana aikata irin wannan laifin al'umman da suke kusa din ba zaka ji sun yi magana ba kila ma sai wani ba kore daga wani wuri ya taho ya gani ya ce kai anya kaza ne sai ce to me zamu ƴaƴan shi ne shin haka ya kamata a yi a bashi ƴaƴan shi ne su a kasar ƴaƴan mutane
ba to bai kamata ba amma kuma abin da kike gani gurin malama Fatima shine zamani ya canza al'amura sun canza tarbiyya yanzu ta koma daga da sai ubansa akasin ada yaro a unguwa duk mutumin da ya girme shi ne zo wucewa yana da iko da zai tarbiyyar da shi akan tarbiyya soyayyar iyaye ga ƴaƴa ta kwata ta lalata wannan abu da kike magana
to wai soyayya ce wannan
kuma soyayya ce haka yanzu misali na zo wucewa da yaro ya aikata wani abu ba daidai ba sai na mai fada babansa mai kace zai fitowa ce dan me ina ruwanka ka yanke ta ba to gudun kada ya bata mun rai sai ga yaro ya aikata wannan sai wuce in ji bai taba ba to kin ga soyayya ce haka
to ai irin wannan an sha samun matsalar da har sai kaga mutum daga wannan taimakon al'umma tana neman ta gurbata ko kuma wani abu na faruwa a wani gida a jama'a da ke wannan area su da sa ido akai kaga mutum yana karewa dan Allah ku taimake ni an kai ni kotu
gaskiya
kuma kina samu wani kwararren lawyer da zai
yazo ya tsaya kaga ana cewa saboda zaka baka zaka kaga abinda kake tunanin yanzu zaka maji kaga ana kai ga watanni har in baka da karfi ma sosai kaga an tunkuɗe mutum cikin
yayi yaro gaskiya
shi yasa a yanzu zaki ga duk irin wani abubuwa mutum yana gani sai dake zai mutum yana kukan zuci ba da ma ka shiga in ka shiga sai kaga abin ya dawo kanka
gaskiya
da shi da iyalan nasu tusan su ca akan ka kai da ka zo gudunmawa ka zo ne fa ka daina ta al'umma amma sai kaga abin an juya shi
akwai kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama akwai kungiyoyin kare haƙƙin yara tana iya kai ƙara haka in an gani a cikin al'umma a daina yin shiru malama Aisha kasancewar wannan muguntar ko mugun halin da ake aikata mu ne mata dai ake zargi da wato azabtar da ƴaƴan jabana mu ba wato ƴaƴan kishiyoyi ya Allah koda ba ai kishi da ita ba mutakar haka zaka samu in su yaya a gidan akwai matsala ko kuma ta fita ta bar daya a cikin gidan isu ma matsala ne ko kuma ta rasu ba a tausayin cewa sun rasa uwarsu ne za ta fi inda ba za ta dawo ba wani irin kira zaki ga wasu matan da suke irin wannan aikin
su ji tsoron Allah mun gani misalai ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba inda irin waɗannan yaran da ake cizguna musu suna ƙanana sai kaga su ƴaƴan san sun lalace su kuma waɗannan da aka cizguna mu wan su ne za su zama mutane daga ƙarshe ita wannan uwa ta zo tana musu ƙaramin murya ko kuma shi wannan uba da ya bari aka cutar da su ya dawo yana musu ƴar ƙaramar murya
ko kuma idan suka juya musu baya ba sai maka ba a dinga
zagi a cewa
sun bar matan baban su
yawa sun bar matan baban su a wulaƙance ni akwai wanda na taba sani ya zama babban mutum a ƙasar nan aka ce mahaifiyar shi lokacin da aka saki ta samu matsala da uban aka sake ta yana goye ne bai wuce wata bakwai ba ta sauke shi ta aji sai ita kishiyar ta ce ta dauke shi to sai aka samu mai tsoron Allah sai ta yi mai rikon Allah da annabi to wallahi ya zama babba a ƙasar nan komi kafin ya kai waiwayi uwan nan sai ya yi ma wannan ita mariƙiya
to ai dama a bayani irin na waye uwa ai uwa ita ce wadda menene
yawa
menene ne ba kai kuwa ne uwa
ba to na ga miki sai da ya girma ma sannan ne ya samu ya matso da uwar kusa da shi sai da aka yi kaman ana yi amma da waccan ita ce ya san ita ce uwar shi saboda akwai wani kuskure da ake yi sai wai a rabu da mace ta aje ƴaƴa ba za ta sake waiwayi musu ba
wannan
kuskure ne a kasar Hausa babban fushin me zaki
na kamar duk waɗannan yaran da aka lissafa irin waɗannan sirki din
aka gode abin da ke faruwa da su
ne duk wanda aje ne ba ta ƙara komowa
ba ta ƙara komowa ai saboda ba ga ruwan dadi ba yanda ƴaƴan ki suke ai akwai makwabta za ki shiga gurin makwabtan ki ki ce musu a kira miki yaran ki kila ma uba ma ba zai san ma kin zo ba kin ga yaran ki kin musu abin da zaki musu kin kama hanya kin tafi abinki ko kuma dangin ki su su zo
saboda haƙin haihuwa na mutum biyu ne
haka
kuma na reno ma
haƙi kuma kowa sai ya bada nashi in dai har muna so al'ummar mu ta zauna lafiya kuma ta ci gaba kowa sai ya bada nashi gudunmuwa ke uwa a matsayin ki na uwa sai kin bada in ma kina tare da uban yaran nan in ma ba ki tare da uban yaran nan sai kin bada gudunmuwa akan yaran nan
ko wani abin da za mu yi aiki da shi dan ya canza mana tunanin cewa da sunan shi dai da kawai
da gaske muddin magidanci zai kallaci ƴaƴansa a matsayin gabaki ɗansu a matsayin ƴaƴa a gurinsa ba wannan ƴaƴan wance bane ba wannan ƴaƴan wance bane ba kin gani to muddin zai musu kallacewa ƴaƴa ne gabaki ɗansu zamantakewa tsakanin iyayensu mata da kai daban kallon da kake musu a matsayin ƴaƴanka jininka daban to bi idan Allah kana yi musu adda kana hada da addu'a za kaucewa wancan abu da ke magana
eh to ni kuma abin da zan ce shine a nemi ilimi dan anan ne za a sanya ya za a yi a zauna ma da ƴaƴan sannan kuma anan ne ma za a gane cewa shin ma in na ma kula yaran nan na musu abun alheri ba cutuwa zan yi ba ita macen ya kamata ta nemi ilimi ta san cewa fa kyautata ma waɗannan yara da ta yi ba fa faduwa za ta yi ba in sun yi kyau za ta ci riba za ta tsinke
ko da ba anan ba kuwa
ko da ba anan ba kuma ko kuma ta ma samu
balle ma na samu
anan ta samu a can haka yawa
babu riba a cutarwa
babu riba a cutarwa sai dai ma ke ya dawo miki abin da kike so su zama to ba su zama kuma ke nakin ya zama ko ke kuma ke din kanki Allah ya doro miki wani abin ki rasa yaya zaki ko ƴaƴanki to ya kamata mata mu ji tsoron Allah mu gyara halayen mu shi dan miji fa ba makiyi bane tunda kika ce har kina son uban shi to shine zai hana ki so shi
idan kina so ki samu abin da kike so a matsayin ki ma na mace ko na ke yanzu idan kina so ki kama namiji rungume ƴaƴansa da naki da wanda aka fita aka bar su in kika runguma ki garke wallahi zai maki abin da baki taba tunani zai miki kuma Allah ma zai ba shi kofofi ne ya miki ina ba wa mata shawara idan har kuna so ku mallaki miji ba sai kun je wajen boka ba ko wajen malami kama ƴaƴan
a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma Binta bata yi nisa ba ta saki da mana da bako da ta gayyato mana filin kwalamar mu
ayyar muna tare ne da malama Asma'u Idris wacce za ta kawo mana girki irin na gargajiya a yau za mu yi miyar ganyen dankali to na san wasu daga cikin masu raro za su yi mamakin dankali har za a iya yin wani abu da shi wato ganyensa dan yawanci ana diba ne a yi sarrafa a mizawa da dabbobi to ashe dan adam ma yana iya ci musamman lokacin da yake danyansa langabu-langabun shi wato kananan ganye yake malama Asma'u kafin ku kwashi dadin labarin fada mana yanda shi wannan miya ake gabatar da shi
to kafin faɗi yanda ita miyar dankali take ya kamata dai a ce na fara wasa shi ganyen dankalin shi ganyen abinda ganyen dankali yake ba dan adam a cikin shi wanda bamu sani ba muke kwashewa muke mika ma dabbobi su cinye to shi ganyen dankali na farko dai shi dan itacen inda ganyen yake a zaune shine irin dankali wanda zaki dasa shi dankalin ya fito shi kuma wannan dan siri-sirin na jikin ganyen wanda
ganye ne yake ganyen
yawa wanda yake rike da ganyen shi kuma akwai wani abu da ake mata suke zuwa suke yi wanda ake ce ma mai da tsohuwa yarinya zaki ga wasu har suna zuwa ana musu allurai a fuska da sauransu fuska su ta cicciko su zama kamar yara haka da sauransu to shi wannan dan siri-siri din in mace za ta dan same shi ta dan yayyanka shi ta tafasa shi ta dan sa fuskar ta haka siracin shi haka a fuskar ta zaki ga cikin kwana biyu yanda fatar ki za ta yi da sauransu sannan kuma shi kuma ganyen ko da yake shi dankali zan ce kashi biyu ne dai a yanzu wanda muke da kashi uku wanda muke da shi yanzu a Najeriya da dai kashi biyu muke da shi da mai jan bawo da farin mai farin bawo to yanzu akwai wani wanda ake ce ma dankalin karas dankalin karas wanda idan kin fere shi zaki ga shi gaba ɗayan shi ya koma yanda kika san karas haka yake shi kuma yana tattare da sinadarin vitamin na vitamin A da vitamin C gaba ɗaya amma shi vitamin A yayi yawa a cikin shi wanda yanzu gwamnatin Najeriya ta kokari ta kawo mana shi a nan Najeriya yanzu ko da yake gaskiya yana dan wuyan samu to shi din in zaki yafi wancan dankalin namu
wanda muka saba da su
yawa yafi shi
ingancin
sinadari a jikin ba kaman mata haka in dai zaki same shi ganyen ki dan yi ɗan miyar ki da shi haka da sauransu to wallahi dandanan kuma ya fi duk wani ganye ƙarin jini a jiki dandanan
kun ji ƙarin amfani
ya fi duk wani ganye da zaki nema gurin ƙarin jini shi dandanan ne ƙarin jinin shi
wato shi wannan ganye dai da alama akwai amfani da yawa
yana da amfani da yawa ba ma kanshi shi dankalin ba ba ma kanshi shi dankalin ba shi ganyen gaba ɗaya ji yana da mahimmanci ba kaman mu ga mata ga mata
to kamar yadda kika kasafi kika ce shi ganyen yana da amfani tsinken da ke rike ganyen wanda ya hada da
jinsuration
shi ma yana amfani
shi ma yana da
ne yaduwa a ƙasa
shi
ma yana amfani
shi ne ake dasawa kuma ganyen ya fito
wallahi kuma akai ga shi ainihin
shi dankalin
shi da nake dadi goma ke
dan nake dadi go ba abin da ake zubarwa
shi
ba
habbawan ma
zaki fitar da shi ki yi kunun zaki da sauransu
insha Allah
ki yi wani sinadari na sha da sauransu
habbawa
to kin da sauransu
to yanzu bari mu je ga shi ganyen dankalin Hausa din wato ba ganyen dankalin Turawa da muke ce mishi Irish potato
ba Irish potato ba shi ne dankalin namu na gida
wato dankalin Hausa mai zaki din
yawa
to shi ganyen ya ake sarrafa shi malama
yawa to shi in kika samu ganyen shi dankalin zaki wanke shi ki tsintsinke shi in kika tsintsince shi ka fitar da shi daga jikin shi wannan dan me wanda yake rike da shi sai zaki iya fitar da su daban-daban ki fitar da wannan ki fitar da wannan kuma zaki iya hadawa gaba ɗaya shi ma ki hada a ci to zaki wanke shi ki zauna ki yayyanka shi idan kika yayyanka shi tunda ita wannan miya ba wai wata miya bace ta tsanani kamar yanda ake cewa miyar tonka din na miyar barkono akwai wanda zaki dan jajjagen ki albasa zaki samu da dan attarugun ki da tattasai ko kuma ki samu tattasan da ƴan albasar ki in kina da kabewa zaki iya yayyanka ta ita ma tana da wani fanni ne ita ma nata daban da zata kara miki wani abu a cikin ki kin gane to ita ma ki dan yi kulliya da ita a ciki kun kuma baki da kabewa zaki yi amfani da tattasai da albasa da dan attarugun ki kwaya daya dan ya baki dan kanshi shi attarugun ma in kin gada ma ba wai zaki jajjaga su bane tare zaki iya dan raba shi biyu uku haka saboda yajin kada yayi miki yawa to ki dan musu barkade daya na injin kifir din nan kawai shi ke dan jajjage kamar yanda abin nan Sokoto ake miyar tonka miyar yaji to haka to sai ki dan yi haka dan tumatur ba lalle bane ki sa tumatur a ciki kin gane sai dai in kina so zaki iya sa tunda zaki iya ma miyar ja miyar dage-dage ki sa wannan ganyen a ciki to zaki iya kowace irin miya ko miya kubewa ce ma kike so zaki iya
yin wannan kamar yadda yake sa uku haka
a cikin jefa yawa to haka zaki yi irin wannan amma in kina so ki yi miyar tunizalla shine sai ki dan yi wannan din miyar jajjage sai ki sa ta
to kin da ce ana buƙatar albasa attarugu idan da hali ana buƙata da tattasai
da
dandano da gishiri
da dandano
manja ko manjan
duk in kina so sai ki dan sirka sai ki hada manjan da manjan
idan
miyar ta yi sai ya haske
to sai ko me da ake bukata a cikin wannan
kike dan dan ano duk abin da kike bukata
da kankan
duk abin da kike bukata a cikin wannan miyar shi zaki sa
wato shi ainihin ganyen yanda kake sa sa da
yawa kaman da yanda dai muka ce abin nan fatan mu dai kawai ke dai
ka samu biyan bukata
shi dai ga wannan ganye yayyanka shi in kin tashi wannan hancin na abin din kike yanke shi ki sa shi a ciki
to shi ma na da amfani
ki sa shi a ciki ko kuma ki yanke shi ki ajiye ki amfani da shi inda zaki
wurin siracen
fuska ko siracen fuska ke shi da sauransu ki dan wanke shi ki dan sa gishirin ki karkade shi ki yayyanke shi da sauransu ki zuba a cikin miyar kuma ita miyar ganye in za a yi ta ba a rufe tukunya in kika rufe tukunya to ba zai baki kalar ganyen da kike so ba sai ganyen ya canza kala inda zaki miyar ganye in kika rufe tukunyan to zaki ga ganye yayi duhu saboda tiriri kuma zaki ga miyar ta ƙara ruwa saboda tiririn na cikin marfin tukunya zai koma cikin tukunya to in kika dan bude shi haka ki dan bude ba ki rufe kirf ba
ba kuma ka rufe ka bude
gaba daya ba ke ko ba ki rufe ba
yawa ana samun numfashi
yawa ana samun yanda numfashi tukunya za ta rika numfashi da kanta ruwan tiriri yana fita ba zai kara miki a cikin ruwan miyan ki ba shi yasa idan kika rufe zaki ga tukunya ki ta dade ba ruwan miyan ki bai kone ba saboda tiriri yana kara koma cikin miyan ruwa yana ƙara yawa a ciki sai ki yayyanka ganyen ki zuba ganyen
dankali
ki zuba in kika zuba sai ki bashi minti 10 ya ishi shi shikenan ki sauke ita wannan miya zaki ci ta da tuwo zaki ci ta da shinkafa zaki ci ta da doya zaki ci ta da kuskus da dankali
so walahan su rogo
duk abin da kike bukata ki ci da wannan miya zaki ci ta da shi to mun ce ma zaki iya cin ta da burodi duk abin da kike so da shi zaki ci da shi
har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC a cikin shirin yau da gobe sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Aminu Buhari Auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya hada shirin baki ɗayansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya da gobe.